أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Masu sauraron mu da kallon mu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkamu da kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin na Fatin Rahma, shirin da yake baku dama domin aiko da tambayoyinku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita. Kuma na yi aiko mana da sabbin tambayoyi ta cikin wannan shiri ne ta yin aiko da rubutaccen sabon text ko kuma sabon WhatsApp a kan lambar waya 0703-360-1455 ko kuma cikin adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin Fatoyin Rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Ta yau dai muna Asabar ne 19 ga watan Safar na shekara ta 1446, Manzon Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina, wanda ya zo daidai da 24 ga watan Agusta na shekara ta 2024. Suna na Sidir Sassan, a madadin babban shehi malamin namu Al-Professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jallimo, babban malami a tsagen nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da kanan Kano. Muke kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri. Haka makala, bismillah.
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in. ‘Yan uwa masu kallonmu da sauraronmu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alal haƙiƙa al’umma, kowace al’umma ce ba za ta taɓa samun ci gaba ba ko ɗaukaka ko zaman lafiya sai ta girka rayuwarta a kan kyawawan ɗabi’u da tarbiyya mai kyau. Duk sanda aka ce tarbiyya ta lalace a cikin al'umma, kyawawan ɗabi'u sun bace, to babu shakka wannan al'ummar rushewarta ta zo, kuma babu wani abu da za ta sa a gaba ta yi nasara a cikinsa. Har hakika duk wanda ya ga irin yadda rayuwar al'ummarmu ta koma ta zama, za mu ga cewa akwai tsananin buƙatuwa zuwa ga tunatar da junanmu a kan sha'anin tarbiyya da sha'anin kula da kyawawan ɗabi'u da za a cusa a cikin zukatan mutane, manya da ƙanana, yara da manya. Babu shakka Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna mana a hadisansa daban-daban irin yadda kyawawan ɗabi'u suke a addinin musulunci. Da a ce babu wata magana da muka samu ta manzo sallallahu alaihi wasallam akan kyawawan ɗabi'u sai maganar sa ta cewa inna ma bu'istu li utammima makarim al-akhlaq, kawai ne an aiko ni ne don in cika kyawawan ɗabi'u. To wannan kadai ta isa ta nuna mana girman sha'anin kyawawan ɗabi'u da muhimmancin su a cikin al'umma. Annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi ya nuna cewa aikensa bai zama komai ba face cika kyawawan ɗabi'u, kamar annabawan da suka gabace shi sun zo da kyawawan halaye da kyawawan ɗabi'u da tarbiyya ta gari, amma akwai wasu abubuwa da suke buƙatar a ƙara gyara su ko a ƙara nanata su ko a cike su. Annabi kuma aka aiko shi yayin wannan aiki. Duba salon yadda ya yi maganar, ya buɗe ta da kalmar innama. Innama a larabci tana nufin alhasru, wato ba wani abu da aka aiko ni da shi, kamar ya ce ba wani abu da aka aiko ni da shi sai cike kyawawan ɗabi'u. Kaga wannan yana nuna maka cewa kyawawan ɗabi'u da kyawawan halaye ba ƙaramin sha'ani ba ƙaramin al'amari ba ne a cikin al'umma. A yau rayuwarmu ta yanzu yadda muka ga ana tana tafiya, babu shakka an saki wannan hanya, an saki wannan turba. Sha'anin kyawawan ɗabi'u da kyawawan tarbiyya ba shi ne a gaban da dama daga cikin mutane ba, iyaye da manya da malamai har ma da gwamnati, wanda kuma an san cewa duk wani abu da zaka ɗora masu tasowa a kansa, matuƙar baka gina su a kan kyakkyawar tarbiyya ba, to wani abin da kake so su tashi a kansa ba zai yiwu ba. Duk wani abu da za ka gina musu za su rushe shi, duk wani alheri da za ka nuna musu za su kauce masa, duk wani sharri da za ka tsoratar da su kuma za su nufe shiga dangadan su faɗa cikinsa. don haka ashe gina zukata akan kyakkyawar dabi'a akan kyakkyawan halaye akan tsoron Allah da sanin girman sa da girmama addinin Allah da girmama manya da sanin gaskiya da amana da cika alkawari da sanin ya kamata da kaucewa duk wata barna babu shakka waɗannan su ne tubalin ginin al'umma idan aka bar su to ma'anar wannan al'umma ta lalace wani mai hikima yana cewa ala innamal umamul akhlaqu ma baqiyat wa inhum zahabat akhlaquhum zahabu yace al'umma kyawawan ɗabi'u ne matukar suna nan to akwai ita wannan al'umma tana nan amma matukar aka ce kyawawan ɗabi'un sun tafi to ita ma wannan al'umma ta tafi kenan wannan magana ta shi gaskiya ce kyawawan ɗabi'u da kyawawan halaye su suke rike zamantakewa suke rike rayuwar al'umma da wanzuwarta da zarar aka rasa su to wannan al'umma kuma shi kenan kaɗan kaɗan za ta zo ta ruguje za ta rushe ko bayyana ta kai da ganiyar ƙarfi da isa to babu shakka idan ya zanto ta zaizaye ta fuskar tattalin ta fuskar kyawawan ɗabi'u babu shakka komai nata zai lalace zamantakewa za ta lalace zamantakewar gida na iyali zai lalace zamantakewar al'umma za ta lalace zamantakewar shugabanci sha'anin tattalin arziki sha'anin tsaro komai zai lalace domin kuwa ɗabi'a kyakkyawar ɗabi'a ita ce ɗan adam kyakkyawar ɗabi'a ita ce ɗan adam ya zama mutum mai nagari ya zama mutum mai tausayi ya zama mutum mai amana mai gaskiya mai sanin ya kamata mai gujewa dukkan wani sharri da dukkan wani abu da zai zanto mugunta wannan shine dan adam shine mutum da zarar ya rasa waɗannan ɗabi'u to gara dabba da shi domin ita dabba da mancan Allah bai mata guzurin hankali ba bare a buƙace ta da waɗannan abubuwa abinda aka sa mata shine garizar ta kawai ta in tana buƙatar abinci ta neme shi ta kowace hanya tana buƙatar ruwa ta neme shi ta kowace hanya saboda haka wannan ita ce garizar ta tun farko da aka dasa mata amma dan adam an dasa masa hankali da hankalin nan kuma an ba shi damar iya tantance abu mai kyau da mara kyau in ya zubar da hankalin sauri guda wai sa kafa ya take shi to kaga gara dabba da shi Annabi sallallahu alaihi wa sallam da sauran annabawa duka suna tasowa da wannan kyakkyawar tarbiya saboda da ita ce za su iya kyakkyawan jagoranci ba su zama jagorori na gari ba idan ba su da kyakkyawar tarbiya Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da muka sani asirarsa duk da kasancewar ya tashi maraya to amma ya samu kyakkyawar tarbiya ya zama mai gaskiya ne mai abada ne mai cika alkawari ne mai sanin ya kamata ne har ya kasance Qurayshawa suna masa laƙabi da As-Sadiqul Amin mai gaskiya mai amana duk da ƙarancin shekarunsa ma idan wani abu ya taso na takaddama ko na jayayya shi ake sawa ya warware wannan rikici ya raba gaddama saboda haka kaga ashe amana da gaskiya jigo ne da dukkan wani wanda zai zama shugaba mai jagora wanda zai rike zai tafiyar da al'amuran al'umma to haka annabawa kuma su ne a gaba a wajen jagorancin al'umma saboda haka tun farko suke tasowa cikin kyawawan ɗabi'u kyakkyawar al'ada ta'ada suka zama abin misali a cikin al'ummarsu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taso da kyawawan ɗabi'u ya taso da kyawawan halaye ya taso da sanin ya kamata ya taso da dogaro da kai baya jiran sai an yi masa yana ƙoƙarin yadda zai yi wa kansa shi yasa Allah subhanahu wataala ya nuna mamakin al'amarin Qurayshawa yayin da suka bijire wa saƙon Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya zo musu da shi bayan kuma sun san shi waye shi am lam ya'rifu rasulahum fa hum lahu munkirun Allah ce wai ba su san manzon nasu ba ne su suna musanta wato suna nuna rashin sanin su ne gare shi ba su san shi ba ne wato ya kamata da suka san shi suka san ya yake su fahimci cewa wannan ba zai musu gariya ba ba zai gaya musu abin da yake ba haka ba. To dabi'ar gaskiya da amana da kyawawan dabi'u dabi'a ce ta jagora na gaskiya na kwarai. To kaga idan aka rasa kyawawan dabi'u tun daga farko, to shikenan an rasa jagorori na kwarai. Haka nan harkar tattalin arziki ba za ta gidu ba sai akan kyawawan dabi'u. Shi yasa za mu ga musulunci an gina duka hukunce-hukuncen kasuwanci da hada-hada ta dukiya da yarjejeniya da sauransu an gina su akan gaskiya, akan gaskiya da amana da kaucewa dukkan wata hanya da za ta zama cutarwa ce ga wani. Amma ga Allah subhanahu wata'ala ya haramta riba saboda akwai cutarwa ga wani, an haramta ainihin cin dukiyar wani ba bisa gaskiya ba. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, kada ku ci dukiyoyinku a tsakaninku ta hanyar da bata dace ba, ta hanyar da ba gaskiya ba. Allah subhanahu wata'ala ya ce ya yi waladina amuru la ta'kulu riba, kada ku ci riba saboda riba ci ne da gumin wasu. Haka nan Ubangiji subhanahu wata'ala ya hana a kusanci dukiyar maraya a cuce shi. Allah ya ce wala taqrabu malal yatim illa billati hi ahsan hatta yablugha ashiddah, kada ku kusanci dukiyar maraya sai ta hanyar da tafi kyau, hanyar da za ku inganta masa dukiyarsa, ku kare masa dukiyarsa, ku habaka masa dukiyarsa, amma ba hanyar da za ku cuce shi ba. Da ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayasluna sa'ira, lace duk masu cin dukiyar maraya bisa zalunci to su sani wuta barbar suke ci a cikinsu, kuma za su shiga wuta mai tsananin ƙuna. Haka nan Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi umarni da a gyara dukiyar maraya. Sa'alunaka anil yatama qul islahun lahum khair, suna tambaye ka game da maraya ka ce gyara su shi ne fi alkhairi, ku gyara musu ɗabi'unsu da halayensu, ku gyara musu dukiyarsu. Allah subhanahu wa ta'ala ya hana ko ya tsawatar wa waɗanda suke hana a taimaka wa mabuƙaci. Wala tahadduna ala ta'amil miskin, wa ra'aita alladhi yukadhibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Wannan duka yana nuna maka cewa hanyar tattalin arziki da kula da al'umma an gina ta ne akan kyawawan dabi'u da tausayi da rahama da tsoron Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana duka wani kasuwanci wanda yake tattare da rashin gaskiya, wanda yake tattare da damfara da garari da cutarwa. Nabi ya ce la darara wa la dirar, ba cuta ba cutarwa, kada a cuce ka kai ba kada ka cuci wani. La tazlimuna wa la tuzlamu, kada ku zalunci wasu kuma kada a zalunce ku. An gina duka harkar tattalin arziki akan irin waɗannan dabi'u kyawawa. Nabi ya ce albayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa fa innahuma sadaqa wa bayyana burika lahum fi bai'ihima wa innahuma kadhaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Zalla sallallahu alaihi wasallam ya ce masu ciniki biyu suna da zabi matukar ba su rabu ba. Idan suka bayyana gaskiya suka yi gaskiya, suka bayyana abinda suke dauke da shi na kayan sayarwarsu suka faɗi gaskiya, to sai Allah ya sanya albarka cikin kasuwancinsu. Nabi ya ce in kuma suka ɓoye suka yi ƙarya, to sai Allah ya bice albarkar da take cikin kasuwancinsu. Nabi yana cewa ni'mal malu salih lil rajul salih, madalla da dukiya ta ƙware a hannun mutum na ƙware. Saboda kowane abu za mu duba za mu ga an gina shi akan kyawawan ɗabi'u, akan kyawawan halaye. Gida aka gina shi akan wannan, ka gina iyali kan cewa uwa iyaye su tsaya su kula da uba ya kula da gidansa, sannan ita ma mata ta kula da abin da yake ƙarƙashinta da 'ya'yanta da duk haƙoƙin da suka lazimce ta. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhal ladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, ya ku wanda suka yi imani ku tsare kawunanku, ku tsare iyalanku daga shiga wuta. Ta ina za ku tsare su daga shiga wuta? Ta hanyar ku ilmantar da su, ta hanyar ku tarbiyyantar da su, ta hanyar ku nuna musu daidai domin su yi, ku nuna musu kuskure domin su kauce masa. Ta haka ne za ku tsare su daga shiga wuta. In kuka bar su ba ilimi, ba koyarwa, ba tarbiyya, to za su yi abin da za su zama 'yan wuta. wannan shine tarbiyyar da shine ita ce ka'idar da Allah subhanahu wata'ala ya dora kowanne gida akai cewa ya zanto an gina shi akan tsoron Allah an gina shi akan takawa an gina shi akan kyawawan dabi'u to idan aka ce al'umma ta zo ta yi watsi da wannan ya zama na kowa kawai nafsi nafsi kuma abin duniya ne kawai yake ya shiga zuciyar kowa kowa idansa yana kan abin duniya ne kan me zai samu me zai tara ba ruwan shi ta yaya zai tara su ta wace hanya za su zo hannunsa shi ne kawai abin da yake so ya ga ya mallaki abin duniya sannan kuma aka watsar da sha'anin tarbiya yara ƙanana ba abin da ake nuna musu sai dai ya za su mallaki duniya ya za su zama wani abu hatta a makarantunmu ya zama na abin da dinmu salon abin da curriculum dinmu manhajar karantarwa dinmu an gina ta ne kawai akan yaya za a nuna wa yaro me zai yi ya zama mai kuɗi me zai yi ya zama mai arziki a duniya me zai ya tara abin duniya shine kawai abin da ake so yaro tun yana ƙarami ana nuna masa ba ana nuna masa ya zama mutumin na ƙwarai ba ya zama abin koyi ya zama abin buga misali ya bar kyakkyawan tarihi ya zanto ba wannan ake gina wa yara ba babu shakka za a samar da yaran da sun suka girma babu abin da yake gabansu da hankulan da yake gabansu sai irin abin da ake cusa musu tun tara ƙanana tarbiyya aka aje ta gefe guda duk wani malami ya zo da karantar da yara kowane irin fanni kun ya nuna musu yadda zai yi amfani da fannin da ya taimaki al'umma ya zama mai gaskiya ya zama mai amana ya zama wanda zai bar tarihi mai kyau a'a nuna masa yake wannan course din ka yi shi kaza za ka sa ana samun kuɗi ana tara dukiya ya dinga ba shi labarin wane wane ya yi course din ya zama kaza ya zama kaza ya zama kaza saboda haka yaro ya tashi ba abin da yake ji a zuciyarsa shi ma ya zai zama kamar wannan amma batun tarbiya babu shi babu shakka al'umma in ta koma haka ya zama na mada ita ce kawai a zuciyarta za a tara duniya kawai to babu shakka wannan ba tarbiya ba ce mai kyau tarbiya ta kyakkyawa shi ne a nuna wa mutum abin da zai amfani shi a duniya amma kada a mantar da shi lahirarsa Allah ce wabtaghi fima ataka Allahu ad-dara al-akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya ka nemi lahira da abin da Allah ya baka kada kuma ka manta rabanka na duniya to zamana an cire batun lahira an cire batun aljanna da wuta an cire batun tsayuwa hisabi ranar gobe kiyama daga cikin tsarin karantarwar mu sai kawai ya za a gina duniya kuma a ce ba za a samu matsala ba dole a samu matsala hakanan duka wasu shirye-shirye da gwamnati za ta yi domin taimakawa matasa masu tasowa maza da mata wajen su samu sana'ar yi su samu dogara abin dogaro wajibi ne shi ma a sirka shi a gauraya shi da sha'anin tarbiya da zamana ana empowerment din da ake cewa za a rika yi wa ana koya wa yara wasu skills wasu kwarewa wacce za ta samu musu abin da za su dogara da shi to a gwama shi a gauraya shi da sha'anin tarbiya in ba haka ba to zai zama kawai gini kake yi akan ruwa ko gini kake yi da tubalin dusa ko tubalin toka saboda haka babu inda zai je zai ruje sai ka kawo yaro ka zo a yi sati uku sati hudu wata daya wata uku ana nuna masa abin da zai dogara da kansa abin da zai yi ya rike kansa ya taimaka wa kansa ya taimaka wa na ƙasa da shi karshe in an gama a ɗauki abu a bashi a ce ga wannan ka yi jari ko ga wannan abin da za ka yi sana'ar da shi da wannan ne za ka yi sarrafa ka samu abin da za ka samu yana fita a kofar wurin da suka yi training din akwai wasu wanda suna tsaye suna jiran ya ba su ba shi rabin kuɗin shi kenan ya koma inda ya fito gulu ta koma gidanta na tsamiya inda masu mai shaye-shaye ne shi kenan ya samu kuɗin da shaye-shayensa saboda ba a gyara masa zuciyarsa ba kawai kokari ake a nuna masa sana'a shi kuma zuciyarsa tana da gurɓace tunaninta yana na yadda yake da farko to wajibi ne sai an gyara zuciya ko an hada da gyaran zuciya annabi cewa ya ala inna fil jasadi mudgha idza salahat salaha al jasadu kulluhu wa idza fasadat fasada al jasadu kulluhu ala wahi al qalb a gangar jiki akwai wata tsoka idan ta gyaru jiki ya gyaru in ta lalace jiki duka ya lalace saboda haka in dai ba a gyara zukata ba sai ka gama bashi training din ka gama empowering din sa sai ya karbi duk abin da zai karba ya je bugar a kasuwa ya sayar da koma harkarsa ta da shi kaga wajibi ne kuma mu su fahimci wannan hada tarbiya da dukkan wani skill da za a ba wa yaro to a hada masa da tarbiya kuma da zamana a cikin awowin da za a ware akwai awowin da za a zaunar da shi ana nuna masa abin da ya dace ana kuma nuna masa abin da bai dace ba babu abin da yake gasa tarbiya a cikin zuciyar mutane kamar addini addini shine abin da mutum yake tunanin gaba yake tunanin Allah yake tunanin wata supernatural power wani abin da yafi karfin kowa yafi karfin komai shine Allah amma in duk wani magana duk wata falsafa da zaka yi masa amfani da ita ba ta falsafar addini ba to ba za ta gyara dan adam ba to lalle a samu wadanda suka san addini sani na kwarai su zauna a samu manhaja ta tarbiya da za ta rika nuna wa yaro kuma hanyar da ya kamata ya gina kansa cewa wannan abin da za a bashi na duniya ba zai amfane shi ba ba za a amfana da shi ba sai idan ya zama mai kyakkyawar tarbiya da wannan ne za a gina al'umma da wannan ne za a fita daga cikin matsaloli ko a rage musu yaduwa Allah subhanahu wata'ala ya sa mu dace
to amin sun amin Allah ya saka da kare to tambayar mu ta farko ta zo daga wanda yake cewa dan Allah malami menene ingancin bayani ko kuma ingantaccen bayani game da bambancin ilimin hisabi da kuma ilimin bincike na zamani
to ban gane tambayar ba ilimin hisabi shine ilmul hay'a shine ilimin falaki wanda da shi ake gane wato gudanar taurari a sararin samaniya ake gane lissafin watanni lissafin shekara ake gane sa'o'i ake gane har abubuwa waɗanda suke faruwa kamar irin hudowar rana faduwar ruwan sama da sauransu wannan kuma ilimi ne wanda yana da asali Allah subhanahu wataala yana cewa ja'alna al-layla wan-nahara ayataini fabahawna ayatal layli waja'alna ayatal nahari mubshira litabtagu fadlan min rabbikum walita'lamu 'adada as-sinin wal-hisab saboda rana da wata da ubangiji subhanahu wataala ya sanya su a sararin samaniya suna gudu da taurari duk waɗannan ubangiji ya sanya su don musan lissafin shekaru da hisabi lissafin kwanakin wata da sauran abubuwa da suka danganci wannan haka da taurari a sama suna nuna wato hanyar matafiya sun kan iya gane hanyar da su tafiya a cikin cikin sahara ko da babu wani alama da take a wannan sahara Allah ya ce wa alamati wa bin najmihum yahtadun haka wannan ilimi ne wanda yana da asali huwa alladhi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazil li ta'lamu 'adada as-sinin wal hisab shine Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sanya rana ta zama haske wata mai haskakawa ya sanya shi kuma manazila manzila manzila li ta'lamu 'adada as-sinin wal hisab dan kusan adadin shekaru da lissafi saboda wannan abu ne wanda yana da asali a ilimin addini malamai da dama sun karance shi ga ka koma tarihin malamai da yawa zaka jarce ya karanta ilmul haya shi da ilmul falak amma ilimin da yake za a yi amfani da taurari a ce za a gano maka sa'arka za a gano maka dacewarka da rashin dacewarka in tafiya zaka yi a gane cewa ina tauraron ka yake yana gidan sa'a ne ko yana gidan tsiya ko rashin sa'a ka yadda da wannan to wannan an shiga haƙƙin ubangiji da nafsar sa ce bari ta basa shu'batan min an-nujuf faqad iqtabasa shu'batan min as-sihr wanda duk zai dosa wani abu na irin wannan ilimin taurarin a ce an ga taurarin kai yana cikin mangala ta sa'a wannan kuma yana cikin mangala ta rashin sa'a kai yadda da wannan to ka yadda da wani abu na sihiri wannan haramun ne baya halatta amma sanin abin da ya shafi juyawar yanayi da sauransu wanda babu komai yana daga cikin ilimi mai asali da alkur'ani ya tabbatar da shi larabawa suna da wannan ci gaban kusan ma yana daga cikin abin da aka san larabawa da shi tun kafin zuwan musulunci su al'ummomi sun shahara da ilimin muka na sana'o'i da sauransu amma larabawa abin da suka shahara da shi kafin zuwan musulunci shine ilmul falak sanin gudanar taurari da tafiyar su a cikin sararin samaniya saboda yawon su cikin sahara sannan kuma da sanin abin da ya koda abin da ya shafi fasaha ta magana azanci na zance shi ne fasahar larabawa da sauransu saboda haka wannan shi ne ilmul hisab shi ne ilmul falak shi ne ilmul hay'a saboda wani abu ne mai kyau bincike kuma na zamani ka ce bincike na zamani abubuwa ne da dama akwai wanda ya shafi shi ilmin falak din an ƙara samun wasu abubuwa waɗanda suka ƙara fadada shi fiye da yadda yake a da da na'urori waɗanda suke iya matso kusa matso da nesa kusa wanda a da ba a da su wanda ci gaba ne a cikin dai wannan fannin da yake sananne ne a gurin malamai tun da can akwai kuma fannoni daban-daban na ilimi wanda shi ma duk bincike ne na zamani abinda ya shafi harkar lafiya magunguna da sauransu abinda ya shafi harkar gine-gine abinda ya shafi harkar sadarwa duk nan ma bincike ne na zamani saboda haka ban san dai me kake so ka tambaya kai wato ƙarana tsakanin sadari mun hisab ba
to ne ki ta malam adadin kwana nawa ne ya kamata ya daina yin kasaro sannan kice zai iya hada azhar da al'asr ko kuma dole ne kowace zai yi ta a lokacin ta shin zai yi kasar idan yana da gida a garin da yaje din
bangare da adadin kwanaki na kasaro jumhur suna cewa adadin sa kwana hudu in ka je gari ka wuce kwana hudu ka zama dan gari sai ka cika sallah wasu daga cikin malamai ko suna cewa ba shi da kwanaki kayyadaddu abinda ake la'akari da shi shine zaman tubuwar ka matafi baka yi niyyar zama ba kace matukar ka fita baka yi niyyar zama ba ka je gari ba da niyyar zama ba ka zo ne kai wasu bukatun ka ka koma garin ku to zaka ci gaba da kasar ko da kwana nawa kai sai hujja da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya fito makka ya kwana 19 a makka amma duka waɗannan kwanaki kasar ya rika yi bai cika sallarsa ba da kaga ya wuce kwana hudu ya danganta kwana hudu ma saboda haka kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya dawo maka da zama bane abinda ya kawo shi shine wannan bude maka din kuma ya yana nan a wannan matsayi ba ya zo ya dalilin ya dawo garin sa makka ba sai ta yin kasar har ma ya kasance idan ya gama sallah ya ja mutanen makka sallah sai ya zo ya ce atimu salatakum fa inna qawmun suhur ku cike sallar ku mu matafiya ne wani kada wani gudun kada wani ya zaci cewa ko an maida sallolin ruba'iyya sallar azhar da al'asr da isha'i sun koma raka'a biyu sai ya rubuta ku cike sallar ku mu matafiya ne saboda haka kaga matafi zai haka ne ya zauna a Badar abin na Tabuka kwana 20 yana sallar kasar yana hada azhar da al'asr magriba da isha'i kwana 20 saboda haka da yawa daga cikin sahabbai kuma an rawaito suna fadar cewa ko kwana nawa suka yi matukar bai masu niyyar zama ba sun tafi da niyyar su yi wata bukata su baro garin to za su yi kasar wannan magana ita tafi karfin hujja ita ce kuma wata yake abin dogara saboda haka matukar mutum ba da niyyar zama ya je gari ba ya je da niyyar wasu ɗan bukatunsa ne ya gama kila bukatar ya je da ya kwana hudu ta kai biyar ta kai shida ta kai wata ɗaya ta kai sati ɗaya wannan babu komai zai ta yin kasarinsa sannan duk wanda zai yi kasar kuma zai iya hada sallah magana mafi inganci shine dukkan wani wanda aka halatta masa kasar an halatta masa ya hada salloli biyu da ake hada su salloli biyu da ake hadawa wai sallah azhar da al'asr ana yi hada su a lokacin ɗaya daga cikin su ko dai a jawo al'asr zuwa lokacin azhar a yi su tare ko a jinkirta azhar zuwa al'asr a yi su gaba daya haka nan a jawo isha'i zuwa magriba a hada su a yi tare ko kuma a jinkirta magriba zuwa isha'i a hada su tare wannan duk ya halatta ga matafi a halin da yake cikin tafiya ko yake zaune a garin da yake tafiya duk zai iya hada sallah annabi ya zauna a Tabuka yana jiran isowar abokan gaba kuma ya ta hada sallolinsa duk da cewa ba a cikin yanayin tafiya yake ba saboda haka wannan duka yana da sauki kuma an sauke wa matafi yayi wannan sadaka ce ta Ubangiji subhanahu wataala da kuma sassauci ga wanda yake halin tafiya sai kuma yake tambayar
magana sai ta karshe cewa kuma zai iya ci gaba da kasarin a garin ko da yana da gida a garin da yake
eh abinda ake la'akari da shi ba shine gidanka da kake da shi a garin ba a'a nan garin kake da zama ko ka dawo garin da zama ko kana da iyali a garin shi yake da akari da shi idan ka koma garin da zama ko kana da gida ko baka da gida a gidan za ka cika sallah ko baka mallaki gida ba idan ko ba ka koma da zama bane ko da ka mallaki gida a garin ba za ka iya yin kasarinka ko da ka mallaki gida matukar ba da niyyar zama ka zo ba nabi yayi hijira ya koma Madina ya cika sallah a Madina saboda ya zo da niyyar zama ba lalle ne wanda duk ya bi annabi ya hijira tare da shi a lokacin ya mallaki gida ba ba kuma kowa yana cikin sallah a lokacin ba wanda ya rika yin kasar saboda sun zo garin da yake da zama amma yayin da ya zo maka dan cewa dan raka ya fi shi gidan iyayensa da kakanninsa duk a nan suke da danginsa amma kuma kamar yadda muka faɗa kasar ya tayi har ya bar garin makka so abin izra shine ina iyalanka suke ina kake da zama zuwa tuban da yake da iyali a garuruwa biyu yana da iyali a Kano yana da iyali a Abuja to duka inda yaje zai cika sallah duk inda yaje gurin zaman sa ne iyalinsa suna Kano ya zo Kano zai cika sallah iyalinsa suna Abuja yaje Abuja zai cika sallah sai dai ya tafi wani garin ko wanda ba wadannan ba to kuma kaga a lokacin ya da bari cika shi yana da dabar ya yi kasaro
to sai wannan take chamalan idan mace ta yi wanka kafin fituwar alfajir shin sai ta yi sallar magriba da isha kuma idan ta yi wanka kafin faduwar rana nan ma sai ta yi azhar da asar
har da hakika kowace sallah Allah ya mata lokacinta Allah subhanahu wataala yana cewa inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta sallah ga mu'mine wani faradi ne wanda yake da lokaci kai lokacin farawar kowace sallah da kuma lokacin karewar lokacin yadda zai zama abinda kai a bayan wucewar lokacin sosai ne ramuwa amma a da'i kai sallah to kai ta lokacin ta ya wuce azhar tana da lokacin ta take farawa daga lokacin da inuwa abinda aka samu ruwa ta karkace daga tsakiyar sama to lokacin ne azhar take shiga sannan tana fita yayin da inuwa ko da abu ta kai ya kai kwatankwacin sa ya kai kwatankwacin to lokacin azhar ta shiga azhar ta shiga to azhar ta fita an fita daga azhar an shiga lokacin azhar takan tafi har zuwa lokacin da rana ta fadi shikenan lokacin azhar ya ga tafi sai kuma magriba ta shiga magriba tana shiga lokacin da faduwar rana dan tana fita lokacin da shafaki ya bace daga gabas to lokacin kuma daga yamma lokacin kuma magriba ta abinda ta wuce to sannan isha'i ta fara isha'i kuma za ta kare da sulusun abinda farko na dare sulusun farko na dare lokacin isha'i ya kare wasu kan ce ta tana kaiwa zuwa asubuhi so in aka ce alfijir ya fito wani bil ittifaq lokacin isha'i ya fita lokacin isha'i ya fito har kowace sallah tana da lokacin farawa tana lokacin karewa an dauke wa wacce take al'ada an dauke mata sallah lokacin al'adarta lokacin da al'adarta ta zo an dauke mata wannan sallah za ta raba wannan sallah ba kuma sabanin azumi shine za ta sha azumi amma za ta raba mai ci sallah ba za ta raba ba saboda sallah tana maimaituwa sosai zai zama kullum tana cikin rabuwa amma azumi shi na farilla shekara sau ɗaya ne haka shari'a ta ba da wannan saukin da ba da wannan rabuwa idan an zauta al'adarta ta ɗauki a lokacin magariba ba ta fita ba to za ta biya magariba in magariba ta fita ba al'adarta ta ɗauki to za ta biya magariba haka nan in isha'i ba ta fita ba al'adarta ta dauke za ta biya isha'i amma in al'adarta ta dauke bayan magariba ta wuce an shiga isha'i to magana mafi inganci shine ba za a neme ta da sallar isha'i ba saboda lokacin ta ya wuce shikenan ta kama mutum ne ya suma bai farfado ba sai bayan lokacin sallah ya wuce ya suma kafin lokacin sallah to ya suma kafin azhar bai farfado ba sai cikin sai bayan asar to zai biya azhar ba saboda lokacin hankalinsa baya tare da shi wanda shine maratu takrir da shine ake tallafawa mutum in aka rasa hankalinsa to lokacin an dauke masa hankalin takrir to zai irin karfe 11 na rana sai ya suma ya zama na ya fita daga hayyacinsa bai dawo hayyacinsa ba sai bayan an gama sallar asar misali ko sai bayan asar ta yi to ba a cewa azhar da bai yi ba ya zo biya ta saboda lokacin da ta shigo har ta fita baya daga cikin waɗanda aka dora musu wannan ibadar to haka nan ita ma lokacin da azhar la asar abin nan lokacin da azhar ta shigo ta fita ba ta cikin wanda aka dora mu wannan ibadar an dauke mata bata samu aiki ba sai lokacin la'asar to ba daidai bane a zo ce kuma sai ta biya abinda bai zama wajibi akan ta ba abinda bai zama wajibi akan ta ba lokacin da aka yi abin nan saboda haka wannan ita ce magana ta fi karfin dalili a cikin maganganu da malamai suka yi
sai wannan ita kuma take cewa malam miji ne ya saki matarsa saki uku saki daya daban-daban har sau uku kenan tace amma kafin ta gama idda sai mijin ya rasu shin za ta yi gadin wannan mijin
a bace ta kan zama tana da wato karkashin mijinta igiyar auren su yana nan a saki daya da saki na biyu shine sakin da ba ba'ini ba sakin da ba na gaba daya ba a sakin da yake akwai kome shine talaqur raji ya saki matarsa sakin da zai iya dawo da ita to tana nan a matarsa har sai idan ta gama idda idan ta gama idda bai dawo da ita ba shikenan yanzu ba matarsa bace sai dai a saki daura aure in yana son ta amma in tana cikin yin idda shi yasa ba ka ce ta zauna a gidanta ta yi idda kada ta fita ka a fitar da ita ta zauna a cikin gidanta ta yi idda kaga da ba matarsa bace zai halatta su zauna a ɗaki ɗaya suna kwana a ɗaki ɗaya suna cakuɗi ɗiniya ba to san saboda a lokacin matarsa ce sai shari'a ta ce to idan za ki zauna ki yi idda da zarar ki gama idda to yanzu shi kenan igiyar ta tsinki ta katse a tsakaninku sai ki kama gabanki sai dai kuna son juna ku saki aure to wannan talaƙin da yake rashi wanda akwai kome a cikinsa saki na ɗaya ko saki na biyu amma saki na uku talaƙ ne ba'i saki ne wanda shi kenan ana yinsa igiya ta datse ba matarsa ba ce saboda babu maganar dukkan wata alaka ta aure tsakaninsu ta yanke yana daga cikin abin da ke sa a ci gadin juna a zaujiya to yanzu ita ba matarsa ba ce shi ba mijinta ba ne ya sake ta saki uku to shi kenan babu maganar kome ba ta da matsuguni a gidansa ba ta da nafaka in mutum ya saki matarsa saki ɗaya ko saki na biyu to tana da ci da sha da gurin zama har sai ta gama idda dole ba ta abinci yadda ya saba ba ta dole ba ta gurin zama yadda ya suke kula dai da mata tana da wannan full package din da take da shi har sai ta gama idda amma saki na uku ne ko khul'i misali wanda shi gaba ɗaya auren da aka datse shi ko sai ka yi li'ani ko koci ta sake ta to duk wannan saki ne ba'i ne babu komai a ciki to wannan ba ta da waɗannan hukuku na nafaka ba maganar ci da ita ba maganar shayar da ita to wanda ba za yana da rai aka ɗauke masa ci da shi ta da shayar da ita kuma sai ta ci gadansa a gaba maganar gado kuma ana ya yi saki uku ko ta gama idda ko ba ta gama idda ba matarsa ba ce babu gado tsakaninsu.
To sai mai tumma take cewa malam mace ce take bin mijinta kuɗi da tsara masa kuma yana samu amma ya ƙi biyanta ita kuma sai ta zama in ya zo da kuɗi tana ɗaukan wani abu daga ciki tana tarawa har ya kai yawan kuɗin da take bin sa to shi take tambayar malama ya halatta ta ci wannan kuɗin a matsayin kuɗin ta da yake gurin sa
to malamai sun yi sabani akan mas'alatul zafar mas'alatul zafar shine kana bin mutum bashi ya ƙi biyanka kai kai ya ƙi biyanka sai wani abu nashi ya faɗo hannunka kana da dama ka zame haƙƙinka ko ko a ka mayar masa ka bi haƙƙinka ta hanyar da ta dace akwai daga cikin malamai da suke cewa in ya ci amanar ka kai ka ci amanar sa suna hujja da faɗar hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce addil amanata ila man i'tamanaka wa la takhun man khanaka kamar yadda amana ga wanda ya baka amana kada ka haince wanda ya haince ka in ya haince ka ka haince shi to wasu suna hujja da wannan akan cewa in wani haƙƙinka in haƙƙinka ya fi haƙƙin wani wanda yake naka ne a gurin wani ya faɗo hannunka to kakkabi hanya irin tashi wasu daga cikin malamai suna ce a ai kai lokacin da ka cire dukiyar a jikin abin ɗinsa ba amana saka ci ba da cin amana shi ne ka ci haƙƙin da ba naka ba ka dan nemi wani haƙƙinsa ka cuce shi shi ne cin amana saboda ka wala takun man khanaka ma'ana kai ma kakka cuce shi yayin da ka samu damar ka cuce shi ba wai kana nufin kakka nemi haƙƙinka a kansa ba sannan wannan ita ce maganar imamu Shafi'i da mabiyansa suna ga cewa mutum in ya zanto ya yi taurin bashi ya yi kuma abin da ya ƙi biya sai kuma haƙƙin wannan mutum ya faɗo a hannun wanda yake bin shi bashi to zai iya zare abin da yake bin sa shi abin da muke cewa zabiya zare abin da yake bin sa kamar a cikin wata wanda ta wannan mas'ala ta ita wannan bayar Allah idan ta bi mijin nata talalama ya kibata kuma ta san cewa in ta dauki haƙƙinta ba zai cutar da zamantakewar su shikenan sai ta dauka ba haramun ta yi ba wanda annabi ya cewa abin da ba su ci da sha ta dauka daidai gwargwadon yadda ya dace da ci da sha din da ita da ƴaƴanta ba cutar da shi ta yi ba amma in ta san cewa zai cutar da zamantakewar su wataƙila kuma abin da take bin sa in ya ta kwatanta shi da zamantakewar da suke da shi bai taka kara ya karya ba to za ta iya sadaukar da abin da ta bashi akan zamantakewar su ta dore to sai ta hakura da wannan ta ci gaba da bin lawar ba sai ta kira wata rana Allah sai ya biya ta kar ta je a garin neman gira ta da sido ta zo neman ɗan kwabbai da take bin shi bashi kuma wannan ya zama ya gano tana dan ya ba ta da balli ya ce ta rade tana cutar sa to kuma ƙarshe abin ya kawo rusewar aure ko ya kawo rashin gaskata juna da rashin yarda da juna in mutum ya auna wannan maslahar tashi ta kansa da maslahar zamantakewa to sai ya ga wataƙila ya yi haƙuri kada ya buɗe wata ƙofa da shaidan kuma zai zo ya rusa auren sai ta yi haƙuri ta bar masa ta kuma ci gaba da bin sa ta hanyar da ta dace.
Sai mai tambaya ke tambayar malam menene ingancin hadisan da suke bayani akan fallar hidimar gida da mata suke yi.
To ban san wani hadisi da yake magana falala ba. Ta ce falala kamar a ce in mata ta yi wa mijinta abinci ga ladan da ta samu in ta masa wanke-wanke ga ladan da ban san wasu hadisai da suke magana a kan wannan ba. Abin da dai na sani shi ne ita hidimar mace ga mijinta yana daga wani ɓangare na ɗa'a gare shi na ɗa'a ga mijinta biyayya ga mijinta biya masa wasu haƙƙoƙin da suke nashi a kanta. Allah subhanahu wataala yana cewa lirrijalihinna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf wa lirrijali alayhinna daraja mata a kyautata musu gwargwadon abin da su ma yake kansu na haƙoƙi kaga ashe akwai haƙƙin da yake kan mace akwai kuma haƙƙin da miji zai biya mata a bisa wannan haƙƙin da yake kanta haƙƙin kan mace kamar yadda Allah subhanahu wataala ya umarci mata su zauna a gida wanda zai zauna a gida zai kula da gida zai kula da tsaftar gida zai kula da dukkan wasu abubuwa na bukatun gida kaga wannan shine abinda wanda yake zauna a gida zai yi ta kula da yaran da suke tare da ita miji ya tafi neman musu to ta kula da su ta kula da tarbiyyarsu shine maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wal mar'atu ra'iyatu fi baiti zawjiha wa mas'ulatu 'an ra'iyatiha mace za a tambaye ta game da abinda aka bata kiwo a gidan mijinta kuma sai an tambaye ta akan wannan wato ita a bar tambaya ce kuma sai an tambaye ta to ga shi akwai wata kula ta musamman da mace za ta yi a gidan mijinta kuma matan sahabbai suna hidimtawa mazajensu ba tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna ba haka ya dace ba su mazajen suna fita ne ba su kuma matan suna hidimta musu Asma binti Abi Bakar lokacin tana auren Zubair ibn Awwal Nabi ya haɗu da ita ta ɗebo ƴaƴan da abin nan ƙwallayen da biro za ta kai wa dokinsa take hidimta wa dokinsa ba bawai shi ba yake sai da ya daure a gida take fita ta je ta samu abinci da ta kawo doki saboda shi ya tafi su kuma su harfoki na neman musu abin da za su ci shi sha Fatima yar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ta zo take gaya wa su da Aisha da su Ummu Salama cewa da Allah idan an kawo Annabi sallallahu alaihi wasallam bayi a samu mata wata ira aiki da ta taya ta aiki har da aka ga Annabi ya je ya same su ya koya musu abin da yafi wannan ce ba zan koya muku abin da yafi khairun min khadima ba ko min khadim wanda yafi wadda za ta yi muku hidima alkhairi shine umarce su da su yi subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar 30-33 saura kai ce wa fadhalikuma khairun min khadimi ku yi wannan yafi aka miki yar aiki kaga ya nuna cewa abin nan Fatima bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ita kanta a gidan sayyidina Ali hidima take har ma hannunta yana samu yana abin nan yana maruru saboda yayi mai hidima daga da sauraron abubuwan bukata idan yar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da matsayin da take da shi bata kiwa mijinta hidima ba ina kuma ga wacce ta zata ji cewa ta bu karfin ta yi wa mijinta hidima to wadanda akwai shi amma maganar a ce ga falalar falalar shi ne biyayyarta da mijinta kuma wannan sakamakon ta shi ne aljanna
da sai mai wannan safan yake cewa mallam shi ne yake aiki karkashin wani mai gidansa to sai ya kasance duk kullum yana ba shi kudin abinci sai kuma karshen sati ya sallame shi ya ce haka suka yi yanzu jinya to sai wasu ranakun ya kan tsallake ba tare da ya bashi ba shi kuma waɗannan kuɗin da su yake amfani wurin ya ci abinci to sai ya kasance da ranar da ba bashi ba zai ɗauki adadin wannan kuɗin da ya san ana bashi ya ci abincin to shi ne ke cewa idan kuma ya bashi sai ya mayar idan ya riga ya ɗauka to shi ne ke tambaya cewa wani lokacin abin yana damunsa saboda bai sani ba ko kuskure ne abin da yake aikatawa shi ne ke neman ƙarin bayani
to ita ce dai maganar da muka yi dazu hakkinka ba baka ba shin kana iya sa hannunka ɗauka ko kana da wani abu na mutum a gurinka ka iya ɗauka ba tare da ya sani idan ya zanto a cikin sharaɗinku akwai wannan cewa za ka ɗauki abin da za ka ci a cikin kuɗin kasuwanci shi ne sai ka ɗauka daman ici kasuwanci idan ana yi daman waɗannan abubuwa waɗanda aka san a urfi a al'ada daman suna gudana to ba ma sai an sharɗanta su ba المعروف عرفا كالمشروط شرطا كان ما لم يسكن جاء بلا كسنة الآداء هنا بدانا تنين ذا أي كاس وانشي ذا أفتاء جاء سيوكايا سنة أكاو أسير وانا ذي جي فتاك إن أنسان دولة ذي هوا أبن هوا إن ذي جي إن ذي نمقول مقانا إن قانا ذي سنة ذي شامين شي الآداء أنسا وانا أبوا نزا سبتو كاك وانا ذا أنسا سنة تكين شرني وذا ذو أي إذا كجي ka hawo mota ka shiga ka samu gurin kwana ko ka ci abinci waye ce ka ci waye ce ka sha san daman dole ne inda za a yi wannan abin sai ka buƙaci wannan to shi yasa sai dai kawai a rubuta na yi amfani da kuɗi kaza na yi amfani da kuɗi kaza saboda a san cewa ba a yi albobar zaranci ba ba a wuce makaɗi da rawa ba wannan shi ne amma ba wai dai sai ya fito a sharaɗi ba cewa zaka ci abinci zaka hawa abin hawa zaka samu gurin kwana an san kuma duk harkar tana buƙatar da na abubuwa illa iyaka ne kawai mutum ya rubuta cewa to gashi na yi kaza na yi kaza na yi kaza amana kuma ita ke hukunta wannan mutum da amanarsa da tsoron Allahnsa shi zai sa ya kiyaye wannan to ya zanto shi mai gidan naka yana sha'afa wani lokaci baya baka kuma ba damuwarsa ba ce don ka ɗauka daga baya ka mayar ka ba mu komai amma in zai iya jawo wani abu to gara ka gaya masa yawanci mutane ba sa san fitowa su faɗa abin da ya dace su faɗa sai kuma a wata hanyar da za ta zama matsala gaba sai zo ya rasa aikinsa kuma a jifansa da wani abin da watakila bai aikata ba a ce wani wani lokaci ka kan sha'afa baka ba da abinci ba to amma dai nakan ɗauka in rubuta ɗauka in ci abinci in rubuta in an ka ran da duka bani sai in ɗauka in biyar to shi kenan sannan ya zan ba wani abu amma ya zanto babu wannan kawai kake yi da ka to ran da duk ya fahimci wani abu irin wannan sai ya maka zargin da watakila baka aikata ba ya ce kana ɗaukan masa kuɗi haka kawai zai faɗa ya gano kana ɗaukan masa kuɗi ba lallai ya faɗi me yasa ka ɗauki kuɗin ba kuma nawa ka ɗauka to shi kenan daga lokacin sunanka ya ɓace.
To sai na shiga muke tambaya mallam mutum ya aka bashi kuɗi domin ya siya wa majinyaci abinci to kafin ya siya kuma sai majinyacin ya rasu shi ne ke tambaya mallam menene mafita.
Idan har an ba shi ne na majinyacin kuɗin na majinyacin ne ya zama na magadansu ya ba shi ne don saya wa majinyaci ga abinci ta haka kuɗi na majinyaci ne domin majinyaci ba ya gare kiran ma sai ka saya wa iyalansa abinci ka kai musu.
Da shi ne ke cewa mallam shi idan mutum ya yi wa gawa wanka dole ne shi ma sai ya yi wanka kuma ya sauya suturar da yake sanye da ita.
Ba dole ba ne ba dole ba ne in ya yi shi kenan ba laifi amma ba wajibi ba ne.
To sai ke tambayar shi kuma menene ingancin wannan hadisin da ke cewa na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an tunka hal mar'atu ala qarabatiha wa khafatil qabiya.
Hadisi ne mai rauni hadisi ne yana da rauni cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a aura wa mace wacce take dangantaka da ita don gudun yanke zumunci. Abin da ya tabbata a cikin sahihain hadisin Abu Huraira da hadisin Abu Huraira da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a auri mace kuma a auro kanwar babanta koyar babanta ko a auri mace a auro kanwar babanta koyar babanta shine amma ko khala wannan Annabi ya hana wannan sai kada mutum ya auro mace ya auri mace kuma ya auro kanwar babanta zuwa hada su kanwar babanta idan ta ce saboda in ka hada su ka kawo rikici tsakaninta da innanta ka kawo rikici tsakaninta da uwarta haka nan ko ka je ka auro mace ka kuma auro kanwar babanta dan shi ba ka kawo rikici dan wannan gwaggwanta ce ba halatta ka hada su a matsayin abin nan a kishiyoyi wanda kuma an san abin da yake faruwa irin haka to wannan ya zo ya tabbata cikin hadisi hadisin Abu Huraira yana cikin Bukhari da Muslim amma shi wannan hadisin hadisi ne da Razzaq da Abi Shayba da Abu Dawud a cikin littafin sa al-Marasil sun ruwaito shi ta hanyar wani Isa ibn Abi Talha shi kuma ba sahabi bane tabi'i ne yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana kaga shine hadisi mursal sannan kuma yazo da lafazin da yake gamamme in ka ce a auro wata da makusanciyarta Annabi ya hana auro wata a haure makusanciyarta wannan ya wuce maganar inna ko gwaggo ya hada dukkan wata ka auro wasu da suke cousins ya shiga ciki wannan kuma mushira bata hana wannan ba bata hana wannan ba ka auri bace ka auri wace kuma ka auri yar abin nan yar kawunta ko yar abin nan ɗinta babbanta ko kaga cousin suke wannan shira bata hana wannan ba saboda ka lafazinsa lafazi ne wanda yake am gamamme ya saba wa wancan lafazin da Abu Huraira kuma sannan isnadinsa mursal ne ba cikakken isnadi ba ne shi ba
ta mana laisa ta kai masu sauraron mu da kallon duk da kare wannan bukatar shirin a wannan rana sai kuma za ku iya kuma da tunatu sabon tambayoyin ta hanyar aiko da mutaccen sabon text ko kuma WhatsApp a kan lambar 0703-3604-1455 ko kuma ta hanyar shirin email na fatayinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatayinrahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. A madadin shi malamin namu al-professor Sheikh Muhammad Salim Murjani Mawoya babban malami a sakarar nazarin shari'a da dukkan musulunci ta jami'ar Baro da Kinan Kano wanda yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin wannan shiri da dukkan waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin ana sai Idris Hassan na kasance tare da ku muke cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.